أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC wanda ke cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan ita ce halka ta tara a wannan yammaci na Juma'a 26 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 17 ko 17 ga watan 2 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun kammala bayani kan jerin gwanon nasaban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a ƙarshen bayani sai ce hadha huwa an-nasabul muttafaqu ala sihhatihi min ulama'i at-tarihi wal muhaddithin wannan nasabar da ta gabata kama daga kan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa kan kakansa Adnan kakansa na 20 Adnan wannan nasabar an yi ittifaki kan ingancinta cewa ya tabbata duk waɗanda aka kawo da kuma sunayensu wannan ya inganta riwayoyi sun inganta na tarihi da kuma na hadisi gurin malaman tarihi da kuma malaman hadisi da malaman nasaba sai ce amma nasabu fawqa zalika fala yasihhu fihi tariqun amma nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam sama da Adnan nasabar annabi da ta haura kan Adnan shine amma nasabu fawqa zalika wato nasabar da take sama da kan Adnan daga kan kakansa na 21 yace fala yasihhu fihi tariqun babu wata hanya da ta inganta kenan din riwayoyi da suka zo suke bayyana nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Adnan zuwa kan Isma'il zuwa kan annabi Adam alaihi salam duk riwayoyin ba riwaya daya da ta inganta yace ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasaba ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam yantahi ila Isma'il ibn Ibrahim abil arab almusta'ariba ololuwa abun da za a fadi shine malaman tarihi sun yi ijma'i babu sabani tsakaninsu cewa nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai kanka annabi Isma'ila alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam baban larabawa almusta'ariba menene ma'anan almusta'ariba kafin mu duba ma'anan almusta'ariba dangane da rashin ingancin nasabar annabi tsakanin Adnan da Isma'il malamai sun yi maganganu masu tarin yawa Imam Malik Imam Daril Hijra Allah ya masa rahama ya musanta ma duk wanda ya kawo nasaba annabi bayan Adnan dan wane dan wane daga kan Abdullahi zuwa kan Adnan wannan mun ce ba sabanin malamai riwayoyi duk sun inganta amma bayan Adnan duk wanda ya kawo nasaba annabi bayan Adnan Imam Malik ya musanta masa duk wanda ya kawo nasaba annabi bayan Adnan zuwa kan annabi Adam alaihi salam Imam Malik ya musanta masa yace waye bashi labari yanzu wanda zai zo yana karanto nasaba annabi dan wani dan wani dan wani har ya je kan annabi Adam alaihi salam a ina ya samu labari inji Imam Malik Allah ya masa rahama Ibn Abbas mun san shi sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam idan yazo yana karanta nasaba annabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib in yazo kan Adnan sai ya tsaya baya wuce Adnan sai ya ce masu nasaba wanda suka zarme suka wuce Adnan sun yi ƙarya kenan riwayoyi da aka kawo ake ambaton sunayen kakannin annabi bayan Adnan Ibn Abbas yana ishara cewa ƙarya ce saboda babu riwaya ingantacciya Ibn Sa'ad a cikin littafin Sa'ad Tabaqatul Kubra da shida Ibn Asakir cikin littafin sa Tarihu Dimashq riwayar Ibn Abbas annabi karan kansa sallallahu alaihi wasallam idan yazo yana bayyana nasabarsa ni Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abd Manaf dan Qusay dan Kilab dan Murra dan Ka'ab dan Lu'ay dan Ghalib dan Fihr in yaje baya wuce kan Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yaje kan Adnan sai ya tsaya idan ya tsaya kan Adnan sai ya ce kadhaban nasabuna malaman nasaba da suke danganta ni ko suke kawo sunan kakannuna bayan Adnan zuwa kan annabi Adam sun yi ƙarya inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta fadin Allah madaukakin sarki wa qurunan baina zalika kathira akwai karnoni karni masu tarin yawa da suke tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Isma'il sannan akwai karnoni masu tarin yawa karni tsakanin Isma'il da Adnan ai ko shakka babu tantama nasaba annabi ta kai kan Isma'il kamar yadda ya mana bayani a nan to amma kuma wa'anne ne kakannin nan babu riwaya kwaya daya ingantacciya da ta ambaci sunan kakannin kenan duk riwayoyin da suka zo ba ingantattu bane Urwa dan Zubair tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yace cikin waɗanda muka riska cikin sahabban annabi kenan tunda tabi'ai sun riski sahabbai yace cikin waɗanda muka riska babu wanda yake kawo nasaba annabi ya wuce kan Adnan kenan duk wanda ya tashi karanto nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya wuce kan Adnan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Mudrika ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan in sun zo ba su wuce kan Adnan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam al-Iraqi a cikin alfiyatus siratin nabawiyya da yazo kan Adnan sai yayi wani bayani makamancin bayanin da aka mana cikin littafi anan yace huwa ibn Adnan wa ahlun nasabi qad ajma'u ilahuna fil kutubi wa ba'dahu khulfun kathirun jammu asahhuhu hawahu hadha an-nazm an-nazm shine baitoci da ya tsara yace huwa ibn Adnan kakan annabi na 20 kenan ko shi dan Adnan ne waye dan Adnan Ma'ad bin Adnan yace wa ahlun nasabi malaman nasaba mun san nasaba in an ce nasaba wane dan wane jikan wane ita ce ake kira nasaba a larabci yace wa ahlun nasabi malaman nasaba qad ajma'u ilahuna fil kutubi sun yi ijma'i zuwa kan Adnan cikin littattafai sun yi ijma'i babu sabani a tsakanin su wa ba'dahu bayan Adnana khulfun kathirun jammu akwai sabani mai tarin yawa na malamai asahhu hawahu hadha an-nazm mafi ingancin sa wannan nazm din ya hade shi to dangane da nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Adnan zuwa Isma'il akwai maganganu wanda suke masu tarin yawa wanda ba su gaza 40 ba kaga kenan sabanin yayi yawa to sannan kuma sunayen da wasu daga cikin malamai suka kawo tsakanin Adnan da Isma'il sun kawo sunan mutum kusan 40 wannan mafi yawan abin da aka kawo kenan mafi karancin sunayen da aka kawo tsakanin Adnan da Isma'il mutum 7 to a takaice dai a dunkule za mu iya cewa idan ka zo kan kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Adnan to daga nan kuma babu wani suna da za a kawo bayan Adnan wanda riwaya ta zo ta inganta da shi shine anan gurin yace ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasaba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yantahi ila isma'il bin ibrahim abi al-arab al-musta'riba ololuwar abin da yadda za a iya fadi shine nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kan annabi isma'ila alaihi salam kenan annabi cikin kakaninsa akwai annabi isma'il cikin kakaninsa akwai annabi ibrahim alaihi masallatu wassalam shi annabi isma'il abil arabil musta'riba baban larabawa ne almusta'riba menene ma'anan almusta'riba malamai na tarihi sun kasa larabawa kashi uku kashi na farko al-arabul ba'ida kashi na biyu al-arabul ariba kashi na uku al-arabul musta'riba wanda aka ambata mana anan shi annabi isma'il shine baban larabawan da ake kiran su al-arabul musta'riba me ma'anan al-arabul musta'riba ma'anan al-arabul musta'riba shine duk wasu larabawan da suka fito daga tsatsan annabi isma'il duk larabawan da suka fito ta tsatsan annabi isma'il ana kiran su al-arabul musta'riba to amma me yasa ake musu wannan laqabi sannan menene ma'anan musta'riba kalmar musta'riba shine wanda suka ari larabci a sama wanda suka ari larabci a sama su ake kiran su arabul musta'riba to ta yaya sannan me yasa ake musu wannan laqabi dalilin da yasa ake musu wannan laqabi shi annabi ibrahim balarabe ne annabi ibrahim ba balarabe bane ba ibraniye ne haka ne shine yaran sa ibraniyanci yaran annabi ibrahim ibraniyanci to kaga zai zama dan sa shi ma yaran sa kenan ibraniyanci sai dai kuma dan sa isma'ila bai iya yaran ba larabci ya iya to ya akai ya zama balarabe alhali baban sa ba ibraniye mu dan koma wani wata yar kissa takaitacciya da mun yi ta a baya cikin jerin harkokin mu da suka gabata annabi ibrahim alaihi salam ya zo da dan sa isma'il yana jariri da mahaifiyar isma'il din hajara ya zo ya ajiye su inda dakin ka'aba yake da dan guzurinsu na dan abinci da kuma dan abun sha wanda bai fiye kare a kwana biyu ba ya zo inda Ka'aba da Safa da Marwa suke sai ya ajiye su bai yi magana ba mun yi bayani kan wannan kissar duk da bayani ne takaitacce a baya sai juya annabi Ibrahim ya ajiye matarsa Hajara da ɗansa Isma'il inda ɗakin Ka'aba yake da Safa da Marwa a yau a wannan area ne ajiye su sai juya da ya juya sai tana mamaki dokar daji babu gari ba gari kusa babu wani mahaluki su kadai ya kawo su sai kukan tsuntsaye sai bishiyoyi daji ne gaba daji baya daji gabas daji yamma daji arewa daji kudu daji babu gari kusa ya zo ya aje su sai tana mamakin wannan al'amari Hajara ta yi mamaki ga ta ita mace ce mun san mace tana da rauni sannan ga ta da jariri shi ma yana da rauni kuma a zo a ajiye su a dokar daji ba a musu wata magana ba ba wani bayani sannan dan guzurin da aka musu da shi bai wuce kare a kwana biyu ba da dan abinci sai dan abun sha ya juya shi kuma ya kama hanya zai tafi sai ta kwala masa kira sai juyo ta ce ya za a yi ka kawo mu dokar daji ka ajiye mu babu wani da ka wakilta da zai kula da mu sai bai bata amsa ba yayi shuru ta sake maimaitawa na biyu bai bata amsa ba to sai jikinta bai bata cewar annabin Allah ba yanda za a iya tozartar da iyalansa kai ba iyalansa ba ma wata mata daban wacce bai santa ba ba yanda za a iya zalunce ta ko ya cutar da ita ko ya tozartar da ita sannan jariri ba yanda za a yi ya tozartar da shi to ina ya ga iyalansa ɗansa na cikin sa da matarsa ba zai tabar da su ba sai ta ce komai akai akwai wani abu a ƙasa akwai lauje cikin nadi ta ce Allahu amaraka bi hada wannan abun da kai shin annabi Ibrahim alamu dai na nuna Allah ne ya umurce ka sai ya ce kwarai kuwa ta ce to alhamdulillah in dai Allah ne ya umurce ka da wannan to ba zai tabar da mu ba je ka abunka muminan baiwa haka ake so mace ta zama wajen mu'amalantar mijinta ta zama mai imani da kaddara kaddara da Allah madaukakin sarki ya hukunta wa mijinki ki rungume shi 100% Allah zai kawo muku alkhairi nan gaba wa sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah madaukakin sarki bayan kunci zai sanya sauki da walwala zai bude kofofi ta inda ba a zato ba a zamani kamar yadda ya faru da Hajara da Ismail a gaba to anan ne ya daga hannu yayi addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimus sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna ya ubangiji ni na ajiye wani sashe na zurriya na inni askantu min dhurriyyati ni na ajiye wani sashe na zurriyata inda baitikal muharram kaga kenan shi a lokacin ma an masa wahayi cewa anan ne dakin Allah zai kasance dan a lokacin ba a riga an gina dakin Ka'aba ba inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sala ba kuma yasa na aje su a wannan guri ba ya ubangiji dan su tsaya da sallah kaga sallah kowane annabi ana shar'anta masa ita wannan zai nuna mana muhimmancin wannan ibada ta sallah shi yasa ba a so ayi wasa da ita ranan tashin kiyama kuma ita ce farkon abin da za a fara yi hisabi wa bayi in ta yi kyau shikenan sun tsallaka in kuma ta lalace to sun shige su to shi yasa aka kwadaitar da mumunayin nafila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mumunayin nafilfili kar mu takaita da farillun kawai saboda ranan tashin kiyama idan aka zo aka duba sallar da bawa yayi ta farilla sai aka tarar akwai na kasu bata cika ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ku duba ku ga shin bawa na yana da nafilfili sai a duba a ga in yana da nafilfili sai a debo nafilfilin sai a cika ta farillarsa da aka samu ta waya kuma yana da wahala a ce sallar mu ta farilla da muke 100% muna yin ta yanda Allah yake so yana da wahala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin masu yin sallah akwai wanda ba shi da komai ga sakamakon sallarsa sai 1% da yawa kuma Annabi ya ce da yawa wani kuma ba shi da komai a sakamakon sallarsa sai 2% wanda ya dan samu dan dama shine aka ce 50% wannan wanda yayi kokari ya jajirce ya tsaya tsayin daka shine zai samu rabi to kaga kenan sallar ba ma yin ta a sura cikakkiya da Allah madaukakin sarki yake so ya yadda da ita to kaga kenan nafilfilin da muke da su za a cika mana gibi da muka samu a farillun mu to Annabi Ibrahim yake cewa rabbana liyuqimus sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ya Allah ka sanya zukatan mutane suna shauki suna sha'awan gurin su kaga ayo kowa mu yana son makka yanzu ni dinnan dan shekara na 10 a gurin na amma la har yanzu ina son guri har gobe in aka ce mun ga kujeran makka da gudu zan karba in tafi to amma shekara na 10 a guri akwai lokacin da take ta ka duk wata zan shiga makka ina zaune a madina amma duk wata zan shiga makka to amma yanzu haka sha'awan gurin nake idan na kallon TV na aka nuno madina sai in ji kamar nayi tsuntsu in tafi idan aka nuno makka sai in ji ina shauki duk wannan tasiri ne na addan annabi Ibrahim ba wanda a nan gurin ba ya son makka in akwai ya daga hannu ba wanda ba ya son makka ba nan ba ma duk cikin azare duk bauchi duk Najeriya duk musulmi duk inda yake mutum ne zai je aikin hajji ya wahala ya wahala ce kai ba zan dawo badu ba yana dawowa gida sai ya ce kai Allah ya sa badu ma a yi da mu zaka yi tafiya daga Arfa zuwa Muzdalifa kilomita 8 zaka yi tafiya kafa wanda kuma suka dace suka shiga mota in suka yi sa'a motar ba ta bata ba wasu sai kaga sai 12 dare sun bar Arfa tun karfe 6 na magariba ko 7 na magariba ba su suka isa Muzdalifa ba sai 12 dare saboda mota in ta yi tafiya kadan sai ta tsaya cinkoso wani kuma in ya samu hanya da zai bi ya zaga tafi Muzdalifa sai ya bata saboda direbobin su ma shigo da su ake ba yan gari bane to ranar sallah kamma washe gari ran 10 ga watan Dhulhijja idan an kwana a Muzdalifa nan kamma ba batun mota gara daga Arfa zuwa Muzdalifa akwai mota amma daga Muzdalifa zuwa gurin Jifa nan ba mota wanda za su samu motan yan tsiraru ne ko sai masu kwalli a ido su din ma sai kaga kafin su isa gun jifan rana ta take har gara ma ku tafi da kafan naku to daga nan fa kun kulla kai da tafiyar kafa masaukin ku inda aka ajiye ku tsakanin ku da gurin jifa kilomita 2 zuwa 3 kuma kullun sai kun fita kun je kun yi jifa kun dawo wani bai saba tafiyar minti 30 ba kai minti 20 ma ni bai saba ba sai gashi zai tafiyan awa 3 awa 4 ya je ya jifa ya dawo ya gaji ya wahala ya zo ya kwanta a hema ganan ya shine dan dan kafin aka shimfida shi da kowa duka ɗaya ne ga sanyi na mina ce kai wannan ka in dai na samu na gama hajji nan lafiya shikenan ba zan dawo yana komowa gida ana ta Allah kai mu hajji sai ya ce amin yaje yana shauki yana fata a ce ya tafi aikin hajji to haka ne wannan tasiri ne na addan annabi Ibrahim waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minath thamarati la'allahum yashkuruna ya ubangiji ka azurta su da kayan marmari ƴaƴan itatuwa fatan za su zamanto masu gode maka ya aje su sai tafi ya aje matarsa Hajara da ɗansa Isma'il a gurin ɗakin Ka'aba da Safa da Marwa sai tafi wannan ɗan guzuri da suka je da shi sai suka yi ta ci suna sha tana ci tana sha shi kuma dama nono yake sha sai ruwa da take bashi saboda jariri ne bayan kwana 2 guzuri da ta taho da shi ya ƙare ba abinci ba ruwa ga ta daga ita sai jariri kuma babu alamar mutum a kusa ba duriyar mutum a kusa to hankalinta ya tashi wannan yaro ga yunwa ita kuma babu nono da za ta bashi ba ta samu abincin da za ta ci ba balle ruwan nono ya kawo ga yunwa ga kishirwa ita kishirwa jariri kishirwa ta rasa ya za ta yi tana tausayin jaririn yana ta buga kafa saboda kishirwa kamar zai sheka sai ta ruga da gudu ta je ta hau kan dutsen Safa akwai Safa a lokacin dutsen Safa gashi nan ga dutsen Marwa ta hau ko za ta hango ko wani mahaluki yana tahowa ta nemi ɗauki da ceto a basu ko ruwa su samu su kora ba ta ga motsin kowa ba sai ta sauko da tafiya in ta sauko sai ta ɗanyi gudu kaɗan-kaɗan don ta zo ta gaya yaron nan har yanzu akwai sauran rayuwa ko ya sheka sai ta ga yana dan bubbuga kafansa a ƙasa sai ta ce alhamdulillah sai ta tafi sai ta je ta hau kan Marwa ta leka ko za ta ga wani ta kwala masa kira kawo musu doki ba za ta ga kowa ba sai ta sake saukowa in ta sauko sai ta dan yi gudu kadan kadan ta zo inda dan yake kwance ta leka ta ga ko da sauran rayuwa da sauran numfashi in ta ga da sauran rayuwa da sauran numfashi sai ta ce alhamdulillah sai ta sake hawa Safa ko za ta hango wani yadda ta yi haka so 7 to tana kan na 7 din sai Allah aiko mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam mala'ika Jibrilu da yazo da fuffukensa sai ya bugi inda wannan yaro ke bubbuga kafansa sai ruwa ya bulbulo ruwan zamzam ya bulbulo to shine ta dinga bi tana tarewa zamzam 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 zam saboda yanda ta ɗau lokaci tana fatan samun wannan ruwa to shi yasa take kokarin tattala shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu umma isma'il Allah ya rahama wa uwar isma'il Hajara kenan law tarakat zamzam ina ma da bata yi ta kokarin tattara zamzam ba ta bar shi ya malale ya watsu
na kanin zamzam ainan ma'inan da ya zama idan dinansa suna da yawa ba zai ma takaita iya wannan gurin ba wasu malaman suka ce ba zai ma takaita iya Makka ba za a same shi gurare da yawa to amma nan tattare wanda taitai sai zama idansa iya wannan gurin ne kawai ya tsaya inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar tana nan cikin sahihul bukhari malaika jibrilu sai yake ce musu kar ku ji tsoron halaka ba za ku taba halaka ba saboda a wannan gunda kuke anan za dakin Allah yake kenan anan za a zo a gina dakin Allah sai malaika jibrilu yake gaya mata kamar yadda riwaya ta tarihi ta bayyana cewar wannan jinjiri naki da shi za a zo nan gaba a gina dakin Ka'aba ya gaya wa ummu Isma'il da shi da babansa nan gaba su za su zo su gina dakin Ka'aba Allah ba zai tabar da iyalan babansa malaika jibrilu ya gaya mata sai ta samu nutsuwa ta ƙara samun kwanciyar hankali ta fahimci cewar zuwa da annabi Ibrahim alaihi salam yayi da su ya ajiye su a wannan guri ba ya musu bane dan ya zalunce su ko ya tozartar da su ko ya tutar da su a umurni ne na Allah subhanahu wataala ita kuma ta sallamawa umurnin Allah madaukakin sarki to sai suka zauna ruwan zamzam ya zama ta abinci da ita da danta gaba daya da shi suke rayuwa suna cikin wannan rayuwa danta dan fara tasawa sai aka yi gamdakatar wata kabila da ake kiranta Jurhum mun yi bayani a baya ta fito daga garin Yaman ta fito daga kasar Yaman kasar Yaman kasa ce da Allah ya hukunta mata rayuwa irin na matsi da talauci tun wancan lokaci har kawo yanzu da nake magana Allah yakan raba abu yanda ya ga dama bisa hikima irin tasa wasu Allah ya yalwata musu arzikin su wasu kuma Allah ya kuntata musu bisa hikima irin ta Allah madaukakin sarki to su kasar Yaman kasa ce wacce dama Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da yanayi na matsi na rayuwa to tun a wancan lokaci ma suna cikin wannan yanayi wannan kabila ta Jurhum asali tana zaune a Yaman sai matsi na rayuwa ya sa ta bar Yaman din take neman guri wanda yake da albarka musamman gun da za a samu ruwa ta kafa gari a gurin shine suke ta tafiya suna ta tafiya har suka iso area inda uwar Isma'il Hajara take zaune ita da danta suke rayuwa da ruwan zamzam to da suka zo sai suka ga tsuntsaye suna shawagi ka san tsuntsu idan ya ga guri da ruwa to baya rabuwa da gurin su tsuntsaye wato akwai hikima Allah bisa ga tsuntsu in kana neman mai tawakkali cikin halittun Allah ka samu tsuntsu shikenan tsuntsu cikin halittun Allah ba halittar da ta kai shi tawakkali wannan annabi ya masa wannan shaida nabi sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana ku bayin Allah mutane da za a ce za ku yi tawakkali kwatan kwacin tawakkali da za ku yi tawakkali haqiqanin tawakkali da Allah ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu zai je kwanta a gidansa ba shi da abin da zai ci ba shi da dumame kuma in ya fita da safe bai san ina zai je samu abinci ba amma hankalinsa a kwance zai baccinsa in gari ya waye kuma zai fita san wanda ya halicce shi ba zai hana shi abinci ba to mutane da za su yi tawakkali irin tawakkalin tsuntsu to da Allah ya azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsu babu tsuntsun da ya taba fita tun safe da ya dawo yamma cikin sa ba komai in dai tsuntsu ya fita da safe da yamma zaka ga ya dawo bulbul in dai ya fita neman abinci to da yamma zaka ga ya dawo bulbul to da mutane za su tawakkali irin na tsuntsu to da su da yunwa sun yi bankwana inji annabi sallallahu alaihi wasallam tsuntsu zai fita cikin sa a tatse da safe da yamma sai ka ga ya dawo bulbul ina ya samu abinci wanda ya halicce shi ne ya azurta shi da abincin to haka idan suka ga guri da ruwa sai su sauka gurin ko kuma su yi ta shawagi a gurin to wannan kabila ta Jurhum da ta ga tsuntsaye yana shawagi sai ta ce komi aka yi akwai ruwa a gurin nan sai suka tura ɗaya daga cikinsu ya je ya gano musu da ya zo sai ya tadda mahaifiyar Isma'il Hajara ita da Isma'il a gurin da ruwan nan yake. Da ya koma sai ba su labari. Ai na ga wata mata ita da ɗanta su ne a gurin ruwan, akwai ruwa ƙwarai, ruwa mai kyau tsaftacacce. Gwani sha'awa, gurin kuma ga ni'ima. Sai suka ce masa, koma ka je ka nema mana izinin ta mu zo mu zauna kusa da ita. Dan mu ma mu amfana da wannan ruwa. In ya so ma sai mu mai da gurin ya zama mana gari. Ya zo ya bayyana mata ga bukatarsu. Ta ce ba matsala, ni ma ina zaman kewa. Ina neman wanda za su ɗebe min kewa. Ka san ɗan Adam yadda Allah ya halicce shi ba shi iya rayuwa shi kaɗai. In kai kaɗai kake rayuwa, kewa za ta ishe ka. Wannan yana daga cikin dalilin da wasu daga cikin malamai suka ambata ya sanya aka kira ɗan Adam da insan. Ma summiyal insanu insanan illa li unsihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Dan Adam yana da kewa, bashi jin dadin rayuwa shi kadai, amma idan kana zaune kana jin duriyar mutane sai kana dan jin nisuwa, kana jin kwanciyar hankali. Amma lokacin da ka ji fit shu ba motsin wani, to sai ka ji wani lokaci gaban ka ma kawai shi kadan sa yana tsinkewa, ba wai tsoro bane, a'a kewa ce kawai take damun ka. Sai ta ce ita ma kewa na damun ta, tana fata ta samu wasu kusa da ita. Ta ce ba matsala, ku zo ku zauna, amma akwai sharadi. Wannan ruwa da kuka gani mallaka na ne, iko na ne, ni da ɗana. Ba ku da ta cewa akwai, za ku iya amfanuwa da ruwan amma ba ku da ikon mallakansa. Suka ce mun yadda. Suka zo suka zauna, suka gina gidajensu. Shikenan Annabi Isma'il kuma lokacin ya fara tasa. To tunda wayannan al'umma ta Jurhum, kabilar Jurhum Laraba ne, sai koyi Larabci a gurinsu. To shi yasa waɗanda suka fito a tsatsonsa, Larabawan da suka fito ta tsatsonsa ake kiransu Arabul Musta'ariba. Al-Arabul Musta'ariba, Larabawan da suka koyi Larabci. Tunda shi Annabi Isma'il Balarabe ne, amma kuma asalinsa ne Balaraben, a'a koya yayi. A ina koyi Larabcin? A gurin kabilar Jurhum, lokacin da ta zo ta zauna tare da mahaifiyarsa har ya girma ya zamanto ya iya Larabci sosai. Sai dai kuma da yake mamansa tana masa yaren babansa, sai zama yaren baban nasa ma bai bar shi ba. To sai zama yana amfani da yaruka guda biyu, yaren babansa Ibraniyanci da kuma yaren Larabci da ya koya a gurin kabilar Jurhum. Sai ma ya aure daga kabilar Jurhum din, kamar yadda bayani ya gabata a baya. To shi yasa ake kiransu Al-Arabul Musta'ariba. Shine anan gurin yace ghayatul amri, kololuwan abin da za a faɗi shine annahum ajma'u, lallai su malaman tarihi, malaman nasaba sun yi ijma'i, babu sabani tsakaninsu, ala anna nasabar rasuli sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Isma'ila bin Ibrahim abil Arabil Musta'ariba. Nasaba annabi zai je har kan annabi Isma'ila dan Ibrahima alaihi wassalam, baban Larabawa al Musta'ariba. Ai mun fahimci ma'anan Al-Arabul Musta'ariba, su ne Larabawan da suka ari Larabci ko suka koyi Larabci a sama. To akwai guda biyu da na faɗi kafin Al-Arabul Musta'ariba, an rike su. Akwai muka ce malaman tarihi suna kasa Larabawa gida uku. Wannan na ƙarshen su ne Al-Arabul Musta'ariba, ko babansu shine Annabi Isma'il. Larabawan da suka taho daga tsatsansa ana kiransu Al-Arabul Musta'ariba. To sauran Larabawan fa, sauran kashi biyun fa, ɗazu mun ambace su ko? Mun ce Al-Arabul Ba'ida da Al-Arabul Ariba. Al-Arabul Ba'ida su ne Larabawan can baya, shekaru aru-aru baya. Wannan su ake cewa Al-Arabul Ba'ida. Irin su Adawa, irin su Samudawa, ai da Al-Qur'ani ya bamu labarin su ko? To wadannan Larabawa ne amma na da can. Larabawa ne amma na da can. Da su Jurhum din, su ma Larabawa ne na da can. Samudawa, Adawa, wa ila Samuda akhahum Salih, wa ila Adin akhahum Huda. Kaga kenan Annabi Hudu Balarabe ne, Annabi Salihu Balarabe ne. to ga su majurhum wannan su ake kira al-arabul ba'ida larabawa na da can tsofin larabawa na da can sune al-arabul ba'ida to sai kuma al-arabul ariba al-arabul ariba sune larabawa na asali sune larabawa na asali wanda asalin yankin su ko gurin su shine Yemen shine galibi zaka tarar larabawan da suke fitowa daga garin Yemen dama asalin garin larabawa ke wadan mutanen da ke fitowa daga Yemen zaka tarar sun fito ne daga asarin yanki na larabawa to sai suka zo suka watsu a yankin jaziratul arabiya yace nasabun sharifun kamata nasabar annabi nasaba ce madaukakiyar nasaba kamar yadda ka gani ai mun ga misalai ko idan muka dauki Abdul Muttalib mun ga daukaka da Allah ya masa ta bangarori daban-daban muka zo kan Hashim baban Abdul Muttalib kakan annabi na biyu shi ma mun ga irin daukaka da Allah madaukakin sarki ya masa muka zo kan Abdumanaf shi kan ma Abdumanaf daga cikin baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa yana da tataccen tunani in ba amince ba mun yi bayani cewar Abdumanaf shi yana gar akwai rashin tunani akwai rashin lissafi ka kera abu da hannunka kuma ka zo kana bauta masa shi Abdumanaf yana da wannan tunani yana gani wannan abun fa ba motsi yake ba to me amfanin bautan sa wannan abun fa shi kansa ba zai iya turewa kansa wani abu da zai hauro masa da zai cutar da shi ba to kai da kake bauta masa wani amfani zaka samu a gurin sa to shi yana ga kamar ba dabara cikin wannan to amma tare da haka yana bautan nasa menene yasa yake bautan sa ai mun yi bayani ko su ba sa san kashi kuma yanzu kashe ne a ce ya mutu ba kan addinin iyaye da kakanni ba idza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana Abu Talib ba yana daga cikin dalilan da yasa ya koma ga Allah akan addinin mutan Makka ba annabi yace masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah cikin sahihu bukhari ya bafana fadi kalmar la ilaha illallah kalma ce da zan baka garkuwa da kariya da ita gaban Allah madaukakin sarki sai ya duba nan ya duba can kuma tare da shi akwai zaratan mushrikai suka ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu aka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib kaga sai ga kaman fa yanzu fa kashe ne fa in tafi ba kan addinin babana ba zan bar abun kunya wa yayana da jikokina da zuriyata sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib shi ma a zuciyarsa ya yadda da addinin da annabi ya zo da shi ai mun yi wannan bayani yace walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina yace tabbas na sani na fahimta cewar addinin da muhammadi ya zo da shi cikin addinan duniya kaka ba addinin da ya kai shi alheri laulal malama aw makhafa masabba ba da dan gudun zargi ba ko zagi a zage ni a ce na mutu kan addinin da ba na babana ba la wajatta ni samhan bidaka mugina da ka same ni mai runguman wannan addini naka yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka shi ma Abdumanaf ba dan gudun kar a ce ya bar addini iyaye da kakanni ba to da ba zai bautan gunki ba ta ga wannan dubbaiwa ce Allah madaukakin sarki yayi wa kakannin nan na annabi to uwa uba ku sayu kakan annabi na hudu shi kan yanzu abubuwan ma da ake yi ai shi ya kirkiro su kaga da Allah masa gamdakatar ya mutu kan tauhidi da yanzu duk abin da ake na alkhairi wanda ya kirkiro da yana tara ladansa inda annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa to yana da ladan wannan sunna da ladan wanda yayi aiki da wannan sunnan da ya sunnanta har zuwa tashin kiyama to kaga shi ya sunnanta ciyar da alhazai da shahada su kuma har yanzu ana yi to kaga da ya mutu kan tauhidi da yanzu duk lokacin da aka ciyar da alhazai aka shahada su yana da ladan ciyar da alhazai da shayar da su shi ya sunnanta ko kuma ya ƙara ƙaimiwa ɗabi'a da al'ada ta kula da ɗakin Ka'aba ya ƙara ƙaimi sutura wa ɗakin Ka'aba gyara ɗakin Ka'aba share ɗakin Ka'aba yin kawa ɗakin Ka'aba wannan ma duk suna cikin ayyukan da ya gadarwa ƴaƴansa da jikokinsa to kaga a yau dusan da aka yi wannan aiki da zai zama inda mutu kan tauhidi kai dai ta Allah kan musulunci da yana da sakamako to shine anan gurin yace nasabun sharifun kamata nasaba ne madaukakin nasaba kamar yadda ka gani yanzu duk da cewa mu karatun mu mun tsaya ne iyakan iyakan kakan sa na hudu kusayyu ko ba mu je kan nabiyar ba saboda mun ga zai cinye mana lokaci ballantana mu je kan kakansa na 20 to amma dukkan su idan ka bi ɗaya bayan ɗaya ko ne zaka ga akwai wata kima ta musamman da daraja ta musamman da baiwa ta musamman da Allah ya masa to shine yake cewa nasabun sharifun kamata nasaba ne wanda yake madaukakin nasaba kamar yadda ka gani kai mai karatu aba'un tahiruna wa ummahatun tahiratun iyaye maza tsarkakakku iyaye maza na annabi dukan su tsarkakakku duk Allah ya tsarkake su ba za ka samu mutumin banza cikin su ba dukan su mutanen kirki ne ba za ka samu makaryaci cikin su ba babu wanda aka taba kama cikin su da ƙarya duka kakannin annabin nan da muka karanta guda 20 Allah ya tsarkake su daga ƙarya Allah ya tsarkake su daga kasashen abu ko ƙarya alƙawari shine aba'un tahirun iyaye maza waɗanda suke tsarkakakku wa ummahatun tahiratun da kuma iyaye mata tsarkakakku lam yazal alaihi salatu wassalamu yantaqilu min aslabi ulaika ila arhami haula'i hatta ikhtarahu Allahu hadiyan mahdiyan min awsatil arabi nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba shine lam yazal alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yantaqilu min aslabi ulaika yana fita daga tsatson waɗannan iyayensa maza kenan ila arhami haula ya shiga mahaifan waɗannan iyayensa mata kenan hatta ikhtarahu Allahu har Allah madaukakin sarki ya zabe shi hadiyan mahdiya shiryayye mai shiryarwa har ya fito ya bayyana wanda yake shi shiryayye ne a karan kansa kuma mai shiryar da bayin Allah ne subhanahu wataala min awsatil arabi nasaba wanda ya fito daga cikin larabawa ya fito daga nasaba wacce take mafificiya awsatil arabi nasaba an ce awsatil arabi nasaba wanda ya fi fifikon nasaba cikin larabawa shine mafi fifikon nasaba cikin larabawa shi annabi kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan kalmar awsat bi ma'ana akhyar wa afdal sayyidina abubakar Allah ya dade shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shi da Umar da wasu daga cikin almuhajiruna sun hada a masallacin annabi da zimmar su zabi wanda zai mai gurbin annabi ya zama jagora bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mutan Madina kuma al-Ansar su kuma sun hadu a Saqifatu Bani Sa'ida Saqifatu Bani Sa'ida wani guri ne da mutan Madina suke haduwa su huta ko su tattauna abin da ya shafe su ko kuma su yi shawari ko kuma su daura aure kaman dai santa ne nasu to su kuma mutan Madina sai suka hadu a Saqifatu Bani Sa'ida da nufin su zabi shugaba a cikin su kaga yanzu an samu akasin kenan kaman za a zabi shugabanni biyu tunda mutan Makka suna kokarin zaba a masallacin annabi kuma a cikin muhajiruna za su zaba mutan Madina al-Ansar su ma suna kokarin zaba amma a ina a Saqifatu Bani Sa'ida kuma cikin al-Ansar suke so su zaba to sai labari ya iske mutan Makka cewa irin zaman da kuke kwatankwacin sa ga tan mutan Madina al-Ansar su ma suna kwatankwacin sa. Umar ya ce a'a to ya za a yi haka, mu zabi shugaba su su zabi shugaba. Abu Zaid zai tabarbare kin a yanzu ina ga Abubakar abin da yafi mu je mu hadu da su mu yi abu guda mu zabi shugaba guda. Abubakar ya ce eh Umar ka kawo shawara. Suka kada kai suka kama hanya za su tafi saki fatu bani Sa'ida sai suka hadu da wani cikin al-Ansar din. Sai yake ce musu ina za ku je? Ya ku taron muhajirun. Umar ya ce za mu je mu riski ɗan uwanmu al-Ansar a saqifatu bani Sa'ida. To shi sayyidina Umar ya bashi wannan amsar cewa za su je su hadu da ɗan uwansu a saqifatu bani Sa'ida. To shi wannan Uwayb bin Sa'ida sunansa, shi wannan al-Ansar al-Ansari din, sai ya ce a'a kar ku je ku same su saboda a can su suna can sun himmatu sun gama shiri kawai me ya rage su zabi wanda zai zama jagora bayan annabi. To shi baya so su je saboda yana ga idan suka je kaman za a iya samun matsala, za a iya samun sabani, za a iya hayaniya, za a iya kace na ce, shi kuma baya son wannan. Sai ce a'a kar ku je ku same su. Shawari na ku koma masallacin annabi inda kuka fara zama, ku je ku yi duk abin da kuka ga yafi dace, amma kar ku je ku same su. Yana gudun kar a je a samu hatsaniya. Umar ya ce wallahi za mu je. Suka kama hanya suka tafi, suka je suka same su. Da suka je sai suka tadda Sa'ad bin Ubada a zaune a gefe suna kokarin yi masa mubaya'a a matsayin shi zai zama jagora. To da suka je sayyidina Umar ya ce ya tara bayanai a cikin zuciyarsa da yake so yayi a gurin. Da aka je sai sayyidina Abubakar ya tsai da shi ya ce yi hakuri. Ya tashi zai fara magana, sayyidina Abubakar ya ce zauna. Ya ce saboda ganin girman Abubakar da nake bana so na masa musu, sai na zauna. Ya ce abun mamaki Abubakar da ya tashi, duk bayanan da na tsara a zuciyata nake so na yi a wannan guri duka sai da Abubakar ya, har ma ya ƙara wani wanda ni da ni zan yi ba zan yi shi ba. To daga cikin bayanan da sayyidina Abubakar ya yi, ya ce al-a'immatu min Quraishi kum awsatul arabi nasaban wadara. Wannan shi ya kawo mu, shi ya kai mu ga kawo wannan kissa nan da yake ce mana min awsatul arabi nasaban. Annabi yana cikin mafificin nasaban Larabawa. To sayyidina Abubakar cikin bayanan da yayi yace al-a'immatu min Quraish, ai shugabanni daga cikin Quraishawa ake zaba. Me yasa? Hum awsatul arabi nasaban wadara, su Quraishawa awsatul arab sun fi falala cikin Larabawa nasaban ta fiskar nasabarsu, wadaran da kuma fiskar garin da suka fito. Kaga wannan ya ƙara fito mana da fassarar wannan bayani da ya anan cewa min awsatil arabi nasaba, annabi yana cikin mafificin nasabar Larabawa. Kenan ya fito a nasaba wacce take mafificiya, kamar yadda sayyidina Abubakar ya bayyana a saqifatu bani Sa'ida, yake bayyana cewa Aishuwa gabanni cikin Quraysh kamata a samu. Me yasa? Hum awsatul arabi nasaban wadara, su suka fi falala ta fiskar nasaba cikin Larabawa. Kakam su suka fi falala ta fiskan garin da suka fito, sun fito daga garin Makka. Garin Makka kuma babu garin da ya kai shi falala. To ina ga zamu dasa aya a wannan gaban saboda ƙurewar lokaci. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ya bamu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجدن دادرنسا بايان سنتوبا. تو الحمد لله تندا أنتوبا كاغون باكرا من نصر بني. To ita ƴar daduransa zai zama kenan ba ƴarsa ba kenan ko? ƴarta. To dama wanda aka haramta wa mutum ya aura shine ƴar matarsa, ita kuma daduransa ai ba matarsa ba ce. Ba matarsa ba ce. Da matarsa ce, misali ya aure ta suka rabu, to yanzu ya haramta ya auri ƴarta. To amma daduransa wannan shari'a ba ta ma san wannan ba. Shari'a abin da ta sani shine auratayya yana haramta, aure kamar ya auratayya na haramta aure yanzu ka auri mata ya haramta ka aure yarta har abada ka auri ya haramta ka auri uwarta har abada kaga auratayya na haramta aure sannan ya haramta mutun ya auri matar mahaifinsa kaga wannan ma duka a sababin menene sababin auratayya sannan ya haramta mutun ya auri matar dansa kaga wannan duka a sababin auratayya ne dama haramcin na zuwa ne ta fiskoki guda uku fiska na farko auratayya fiska ta biyu nasaba dangantaka mutun ya haramta ya auri mahaifiyarsa saboda dangantaka ta nasaba ta haihuwa mutun ya haramta ya auri yarsa saboda dangantaka ta nasaba ta haihuwa shi ya haife ta mutun ya haramta ya auri yayarsa ko kanwarsa ya haramta ya auri babaninsa yar uwar mahaifinsa ya haramta ya auri umansa yar uwar mahaifiyarsa ya haramta ya auri kakarsa kaga wannan duka dangantaka ce ta me ta nasaba to akwai kuma haramcin da ke zuwa ta bangaren shayarwa shi ma yanda zai haramta anan ta bangaren nasaba haka zai haramta a can ta bangaren shayarwa kamar yadda ya haramta mutun ya auri mahaifiyarsa to ya haramta ya auri wacce ta shayar da shi kamar yadda ya haramta ya auri yar uwarsa da suke uwa daya ko suke uba daya ko suke uwa daya uba daya haka zalika ya haramta ya auri yar uwarsa da aka shayar da su tare to haka abun yake to kaga wannan sune bangarori guda uku babu wannan a ciki wannan babu shi a ciki saboda shari'ar musulunci bata san shi ba tambayarsa ta biyu yace mutum zai iya auren wacce ta yi cikin shege ta haihu amma ba a yi mata haddi ba idan ta tuba tuba na gaskiya to mutum zai iya aurenta amma in ba ta tuba tuba na gaskiya ba ya haramta mutum ya aure ta al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat al-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat mutanen banza maza ba sa aure sai mutanen banza mata mutanen kirki maza ba sa aure sai mutanen kirki mata haka kenan mutumin kirki namiji bai halatta ya auri mutumiyar banza mace ba mazinaciya shi yasa Allah ya ce wala muttakhidati aqdan an yarda za a iya auren ahlul kitabi amma wala muttakhidati aqdan ba yadda auri karuwa ba cikin ahlul kitabi ba yadda auri mazinaciya ba akwai wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bala'in son wata mata mazinaciya sai je nemi izinin annabi sai aka saukar da wannan aya aka hana mutumin kirki ya je ya auri mazinaciya to amma idan ta tuba tuba na gaskiya zai iya aurenta ko da kuwa ba a yi mata haddi ba
wannan dai tambayar na kasa karanta ta yace salamu alaikum in duba mana
na'am
me yake riskan mamaci a sakamakon yi masa addu'a da ake a inda za a yi addu'a wa mamaci zai ga tasirin wannan addu'an da aka masa idan har ya zama cikin musulmai in wannan mamaci ya zama ba kafiri ba in kafiri ne kuma addu'ar ba za ta masa amfani ba annabi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan lan yaghfir Allah lahum
ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara kai da zaka nema musu gafara so sugan Allah ba zai taba gafarta musu ba kaga mutun in musulmi ne addu'o'i da musulmai suke masa zai ga tasirin su na ganin rangwame da sassauci in yana cikin matsanancin yanayi na ganin karuwa in yana cikin kyakkyawan yanayi in yana cikin kyakkyawan yanayi sakamakon addu'o'i da ake masa zai ga ci gaba da karuwa sannan addu'an da tafi muhimmanci kuma tafi samun kima da karbuwa gurin Allah shine addu'an da da zai yi wa iyayensa kamar yadda nassi na hadisi ya tabbatar idan ma tabuna adama in qata amaluhu illa min thalath in dan adam ya rasu duk wani abu da zai kawo masa lada ya yanke sai dan abubuwa guda uku sadaqatin jariya sadaka mai gudana wani abu ya sadaukar al'umma na amfana gida ne mota ce makaranta ne burtsatsai ne rijiya ne bishiya ce wane ne duk wani abu dai da ya sadaukar ake amfana da shi bayan rasuwansa zai na kai masa lada kabarin sa aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ya karantar al'umma na amfani da wannan ilimi nasa wannan zai na kai masa lada cikin kabarin sa aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda yake masa addu'a to wannan addu'a za ana kai masa ladan wannan addu'a kuma zai na ganin tasirin ta to sauran mu'minai kuma su ma za su na ganin tasirin amma ba kaman tasirin da uba zai gani dangane da ɗansa ba saboda nassi na hadisi Allah ya ce alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan kuma ba tambaya bace kamar kokon bara yake miƙawa amma kuma daga masallaci yace assalamu alaikum da fatan malam yana cikin koshin lafiya malam Allah ya kara wa shugaban gidan nan lafiya ya taimake shi ya taimaka a bisa kokarin da yake ya sa a biya albashin wasu daga cikin ma'aikatan wannan gida wanda sun yi wata biyar ba su da salary security da wasu kamfanunuwa a wannan gida Allah mai da malam gida lafiya wato yana mika kokon baransa ne ga mai girma shugaban wannan asibiti daga wannan masallaci ke to shine ya rubuto da yake cewa sun yi wata biyar ba su da salari to irin wannan wani lokaci a su wanda abun ya shafa sai sun bibiya ne za su gane ina ne matsalar take ko kaga mu kuma sai dai kawai mu yi addu'a ta fatan alheri inda matsalar take Allah ya warware ta Allah ya sa a biya su cikin kankanin lokaci gabanin mu karkare wannan majalisi akwai gayyata wanda na taba muku ishara sati biyu baya na littafi da za mu kaddamar littafin da na rubuta wanda shi ma ya shafi sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan littafin sirar fiyayyen halitta ingantacciya rayuwarsa a makka kashi na daya galibi littafi in an yi shi da tudu sosai sai mutun ya ji lalacin karanta amma an yi shi dan takaitacce cikin nishadi sai kaga mutun cikin yan kwanaki ya karanta kuma ya amfana to shi yasa sai muka rubuta littafin dan takaitacce peji da bai kai 100 ba peji 70 da wani abu zuwa 80 insha Allah ranar Lahadi mai zuwa za a kaddamar da wannan littafi 19 ga wannan wata da muke ciki watan biyu a Aminu Saleh College of Education Azare a Sulakatagum Hall wanda yake Kwaso insha Allah karfe 10 na safe Allah kai mu jibi kenan ranar Lahadi wannan rubutu da muka yi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu ya sa shi ya zamanto mai amfani ga al'umma musulmi da kuma duk wanda suka yi kokarin ganin an fito da littafin kuma an watsa shi an yada shi duka Allah mana tarayya cikin lada. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Ya Allah kar ka sanya tababbe cikinmu. Allah ka sa dukanmu masu rabauta ne a gurinka. Allah duk wanda yake da damuwa cikinmu ka yaye masa damuwarsa. Wanda yake da bukata ka biya masa bukatarsa. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke jinyansa Allah ka ba su ladan jinya. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka muna tawassuli da wannan karatu da muka yi. Allah ka shugabantar da mutanen kirki a kanmu. Ya Allah wannan zaɓe da ke tunkararmu Allah ka sa a yi shi cikin lafiya a ƙare lafiya. Allah ka sa mu ga kyakkyawan natijar da kowane musulmi yake fatan gani. Ya Allah ka jagorantar da mutan kirki a kanmu. Allah kar ka jagorantar da mutanen banza a kanmu. Allah ka sanya shugabannin da za su zo sabi su zamanto masu tausayinmu masu adalci gare mu. Ya Allah mu kuma ka sanya mu zamanto masu biyayya gare su. Ya Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك